أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سورة رمو دكالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساجة كسان شوى تارد وكوتة تجواني سابا شرنا فتوين رحمة شرن دي كي باكو داما دومن ايكو دا تنبيهن كو عندا سكشافي اديني دا رأيوا زوا غمالا دومن سامو مفتا كما أنا إيا ايكو من دا ساقنن تنبيويتا تجواني شريني ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 23 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 28 ga watan Nuwamba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ake samun dama a koda yaushe domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله سبحانه وتعالى لوك تشند أكياكم أحدو لوك تشن أنسى متنقرنا تيد هر أككككشي وسرقش كنسى هبيد داما dalilin wani rashin biyayya da aka samu wasu sun yi na umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa zaton cewa abin da suka yi daidai ne, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wasu maharba cewa kada su bar inda suke ko menene suka je na faruwa, in dai ba shi ne aiko ya ce su sauko daga kan wannan dutsen ba ka su sauko. Su ne ar-rumat, wasu maharba guda 50 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan wani dutse da ake da ya shahara da wannan suna Jabalur Rumat, yana jiki bayan dutsen Uhud, dan karamin dutse ne. Annabi ya ce to ku tsaya nan ku yi mana, ku ba mu kariya ta wannan bangaren, ko menene ku je ya faru ko da mu muka yi nasara kada ku ce za ku bar wannan guri, ku tsaya har sai izini ya zo muku daga waje na cewa kuna iya saukowa. To bayan Allah subhanahu wataala ya ba wa musulmi nasara, sun fatattaki kafirai sun bi su da kisa suna kwasar ganima, sai wasu suka ce to ai motsayuwar mu anan ya zanto yanzu ba shi da wani amfani, tun daga shi yaki ya zo karshe har ma musulmi sun yi nasara, haka mu ma mu sauka mu je mu kwashi ganima kamar yadda sauran ƴan uwan mu suke kwasa. Wasu daga ciki ɗan kadan su mutum goma ba suka ce a'a, mun manta da umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu na cewa ko menene muka ga ya faru kan mu sake mu sau mu bar wannan guri. Amma duk da haka dai waɗannan uwana su suka sauka da ƙarshe, kuma a lokacin baya can Khalid ibn al-Walid yana tare da maharansa suka kawo wato farmaki akan wannan ƴan tsirari da suka rage akan wannan dutse, duk suka kashe su suka kuma kullowa musulmi ta baya, suka yi tasaran su da suka ƙarshe al'amura suka rikirkice, nasara ta dawo kuma ba nasara ba. To wannan Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha la taqul huwa min indi anfusikum, ashe yayin da wata musiba ta same ku, Allah yana magana da sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam, ashe yayin da wata musiba ta same ku ita ce wannan harin da wannan mahara suka kawo muku ta baya, wannan nasarar ta juye, qultum annaha qad asabtum mithlaha alhalin, kafin wannan musiba ta same ku kun ci samu ganima rubi biyu, wato kun samu nasara rubi biyu, kun yi nasara akan kafirai kuma kun yi nasara samun ganima, qultum anna hadha, sai yanzu kuke tambayar ta yaya haka ta faru. Allah ce ka gaya musu huwa min indi anfusikum, wannan abun ya samu tushe ne daga kan daga karan kanku, wato ku ne kuka jaza wa kanku wannan abu. To wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala, ba a cikin sahabbai kadai ba, a ko ina mutane sukan manta da abin da suka jaza wa kansu, su rika cewa ta ina abu ya kaza ya faru. Wani lokaci ma mutane suna ganin menene ya jawo matsalar da suke ciki, amma idan su sai ya rufe su rika tunanin me yake faruwa har haka ta faru da mu. Saboda haka shi sakin dokar Ubangiji da ya shata wa mutane, yace ga yadda za ku rayu, kuna sakinta, to ku sani cewa ko ku su wane ne Allah ba zai kyale ko zai jarabe ku. Yanzu muna ga yadda Allah subhanahu wataala ya jarabi duniya ba dai ba ma kasar mu ta Najeriya ba, sai dai ruwan da yayi da kika shine ruwa. Mu da muke cikin Najeriya muka ga irin rayuwar da mutane suke ciki ta wahala ta babu ta yunwa ta karanci ta rashin tsaro. Ana kwana a tashi cikin tsoro, mutum yana gidansa bai samu nutsuwa ba, ya fita waje bai samu nutsuwa ba, ya tafi kasuwa babu nutsuwa, masallaci ba nutsuwa. Wannan abin da muke ciki bai kamata ma muna tambayar me ya jawo mana haka ba, ko mu dauki laifin mu dora wa wani mutum ɗaya ko wani bangare ɗaya. Yadda Allah din yace qul huwa min indi anfusikum, ku kuka jawo wa kanku, ku kuka jawo wa kanku. Mu duba mu ga yadda duniya yanzu gaba daya tattalin arzikin ta yake ja da baya, rayuwa hawhawa farashi cike ƙara yawaita. Wannan hawhawa farashi ba wai kasar mu kadai ba, hatta kasar America wanda ake ganin kasar da tattalin arziki mai karfi har su suna fama da wannan hawhawa farashi. Duk duniya inda ka je wannan hawhawa farashi da muke ta kuka akwai shi a ko ina, sai dai kawai na wani gurin yafi na wani gurin tsanani. Watakila wani wata kasar suna tattalin arzikin da mutane suna da abin hannunsu, ko da kayan sun yi tsada za su iya samu, kuma watakila akwai 'yan kungiyoyi na taimakon kai da kai da ake taimaka, ko ita kanta gwamnatin tana kwatanta adalci tana taimaka. Akwai kuma inda babu wannan daman tattalin arzikin, abinda mutum yake samu income dinsa daman bai taka karaya kariya ba, daman ba isa sai yake ba, hannu baka hannu kwarya yake, sannan wannan bala'in ya zo ya faru, ko kuma ya zanto babu wani tallafi da yake samu daga ko ina, da daga farar hula wala daga gwamnati. To kaga wannan shi wannan masifa sai tafi masa tsanani, wannan hawa farashin sai safi damun sa. Amma fa ko ina akwai shi, kuma gamar da yadda masana suke faɗa, wato yaki ne na ƴan jari hujja a junansu, yaki ne yake kaurewa a tsakankanin ƴan jari hujja da junansu wajen yadda za su samu kazamar riba a cikin harkokin su na kasuwancin su da neman duniyar su. Kaga mutun riba din nan kusan ita ce ummul aba'isin lalacewar komai. Allah mu ya gaya mana tintini, muna ji ne kawai muka yi kamar ba mu ji ba, ana fada muka ji kamar ba a fada mana. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, Allah da ma ya fada yace zai rushe albarkar da take cikin riba. Duk yadda kaga dukiya da yawanta da tarinta matukar dai akwai riba a ciki. Allah ya faɗa ya ce yamhaqullahu ar-riba, riban nan da ta shiga cikin wannan abu sai Allah ya rushe ta, sai ya rushe ta. Wa yurbi sadaqat, abinda zaka bayar sadaka shi Allah yake albarkata, yake albarkata zai yake haɓaka shi. To kuma waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha, ba wanda ya kai Allah faɗar magana ta zanto gaskiya, ba wanda ya kai Allah wato gaskiyar zance ko gaskiyar magana, babu wanda ya kai shi. To Allah ya faɗa haka. Mu duba mu ga yadda kasashe suka dogara da basussuka na riba. Ake ganin tattalin arziki da ake cikin fama da rashi musamman bayan COVID-19 din nan, kasashe sun shiga matsala ta babu saboda tsayawar arkoki da aka yi check, ba shiga ba fita, saboda ka tattalin arzikin kasashe yayi kasa. To sai ake ganin babu abinda za a bi a cikin wannan gibin, sai an je an ciwo bashin riba. To waɗannan kamfanin waɗannan bankuna na duniya waɗanda suke bada bashin riba, waɗanda wasu wato marasa tausayi suke su suka mamaye abin, masu ci da gumin wasu, masu tsotsar jinin al'ummomi, su ne kusan suka mamaye dukkan wani World Bank, wani IMF, wani Paris Club, wani London Club, waye duk waɗannan mutane yanci ma zaune illa iyaka kawai su bada bashi, su saka kuɗin ruwa akan wannan bashi, ta haka suke azurta kansu. Ai ba wani abu ne Paris Club ko London Club, mutane ne da suka harhadu daga ko ina a duniya suka assasa wani abu wanda za a rika bada bashi da ruwa a ga kasashe. Kuma kafin a baka bashin nan sai an yi wani abin da za su san cewa kudin su zai dawo. Shi yasa ake sa sharuɗa na a rage tallafi ko a cire tallafi akan wasu abubuwa da ake bawa 'yan ƙasa, sannan a ƙara haraji VAT a ƙara shi taxes su ƙara yawa akan mutane ba dan komai ba saboda kudaden da za su rika samu zai karba daga wannan gwamnatocin ya zanto akwai shi shi yasa har kullun in suka ce kasar ku tattalin arziki kuna farfadowa yana kyau to ma'ana foreign reserve din ku yana sama mutane kuma suna cikin wahala domin an cire dukkan wani subsidies da ake bawa mutane akan harkar kayan abinci ne ko akan harkar man fetur ne ko menene an cire saboda haka kudaden da ake samowa daga abin da kuke fitarwa ku sayar ba zai tuhu yayi aiki cikin talakawa ba za a bashi a foreign reserve zai taiwa su kuma da ma'anan suke kwasar abin da suka baka bashi za su baka bashi inda dala suka baka bashi dalan nan zaka da musu da ita ba naira ba saboda haka foreign reserve dinka kai ma kaje ka sai da abin baka dala ka aje wannan dala ita ce za su karbe in ka shigo da ita cikin kasar ka za ta koma naira za ta koma cikin amfanin yan kasa to su wannan ba za ta yi musu amfani ba to saboda haka suke saka waɗannan miyagun sharuɗa ta yadda bayan ribar da suka dora maka kuma za su samu wato wani garanti cewa dukiyar su ba za ta mula ba domin sun datse maka hanyoyin da za ka yi amfani da dukiyarka da kake kayanka da kake sayarwa a duniya wajen taimakawa 'yan ƙasarka wannan shine Ubangiji subhanahu wataala ce zai rushe albarkar da take ciki an karbo kudaden na bashin amma Allah ya cire albarkar da take cikin bashin an ciwo mutane ba su ga komai sai wahala ma da suke ƙara shiga ciki kuma ba a ciwo bashin nan ba sai da niyyar wai a kyautata rayuwar mutane amma kuma rayuwar mutane tana ƙara wahala wannan ba shi yake ƙara tabbatar mana da maganar Allah cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat mu duba mu ga kasar Turkiya a yan kwanakin nan shi shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya dauko wani yunkuri na cewa sai ya yaƙi riba a kasarsa saboda haka ya rage ribar da take cikin basussukan kasarsa da suke ake bayarwa wannan ta sa ita kuma lira wato kudin kasar yake ta karyewa tun lokacin da yazo ya hau lira 2.5 lira shi yake sayan dala 1 yazo sai da yake 7.5 yanzu yana magana 11.5 ko ma fiye da haka ban sani ba ko ya karu a cikin ɗan kwanakin nan saboda haka kullun lirar su tana ƙara karewa saboda ya dauko yaki da wasu mutane waɗanda sun zama ɗan dabar jari hujja ne wanda ba za su taba kyale shi ba haka nan ba tare da ya biya farashin ya kasu da yake ba mutane ne ba sa yin kowane irin aiki ba sa sana'antawa ba sa kerawa ba sa komai illa iyaka kudade ne kawai da suke tatsanare ba da shi suka yi mugun arziki sai yake so rage wannan ribar in ka rage ribar to su kudin su ka rage shi kuma hikimar yin haka saboda waɗannan kudade da ake ajewa kawai dan a bada bashi da riba da su tunanin sa cewa idan ya kassara ribar dole masu kudin nan su fito da shi su sa su cikin sana'u ayi kamfanoni ayi masana'antu ayi kasuwanci wanda kuma wannan da mun shi ke rayi al'umma da al'umma da za a dauki kudi a gina masana'antu a gina kamfanoni a yi kasuwanci da kudi kowa zai ji cewa wannan kudin yana masa amfani to shi yana ganin in ya kassara riba dole ne in suka rasa yadda za su yi su samu kudi da wannan kudin wato kudi ya haifar da kudi dole su fito da su su shigar da su cikin ayyuka na raya kasa ayyuka na kafa masana'antu kafa kamfanoni da sauransu in suka yi haka to al'umma kuma za ta yi arziki ba wata kasar da ta ci gaba kawai da kudin riba kasar da za ta ci gaba shine da masana'antunta da kamfanoninta da sana'u da ake yi da ayyuka da mutane suke da shi a hannunsu wannan shi yake sa kasa ta rayu to shi tunanin sa yana ga waɗannan kamfanoni na riba da suka mamaye arzikin kasar suka sa kasa cikin wani hali in ya kassara su to zai gina kasar sa to su kuma sai su ce ba za mu kyale ka haka nan ba yayin da duk suka kassara sai su musu kassara wato kudin kasarsa kudin kasarsa yana ƙara karewa masu sa hannun jari a kasar za su ƙara janyewa da baya sannan kuma mutanen kasar za su shiga wahala daga sun shiga wahala kaya sun fara tashi kudin kasar ba daraja to shikenan zai samu matsin lamba kuma daga jama'arsa daga mutanensa dole ya dawo ya kyale su su ci gaba da karansu babbaka saboda haka kusan su suke juya akalar duniya inda wata kasa da kasani ba kasashen mu na Afirka ba wanda daman su can suna ne cewa sun fita daga mulkin mallakar kusan a cikin mulkin mallakar suke hatta manyan kasashe wanda ba na Afirka ba kusan waɗannan ƴan jari hujja din wasu suke rayuwa akan kuɗin riba su ne suke juya duniya to fa in ba mun dawo mun yi imani da wannan maganar da Allah ya faɗa cewa kuɗin riba duk abin da za a yi harkar riba da shi ba zai yi albarka ba to fa wallahi duk yadda muka kai ga dabarar da zamu tattalin arzikin mu ya taso da riba ba zai taso ba shi yasa da a ba wa mutane bashi amma da riba ana so da wannan bashin su gina kansu su samu arziki su samu walwala amma fa an shigar da abinda Allah subhanahu wataala ya ce fa azanu bi harbi min Allah wa rasuli abinda shelantawa Allah yaki ne da manzansa yayin da ka rungumi riba kamar ka ce na Allah na shirya fito mu yaki da kai taya ina dan adam zai kai labari yace zai zo kurkuma da Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu mafita
to amin su amin mallan Allah ya sakara kai tambaye mu ta farko a yau ta zo daga wanda take cewa tana fama da ciwon asma ne kuma ba ta iya yin sallah a tsaye a koda yaushe ta kan yi a zo ne shi take tambayar mallan menene hukuncin ta
duk sanda mutum ba zai iya yin wani abu na farali a sallah ba to wannan abin yana faduwa daga kansa Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gargwadon iyawar ku duk abin da yafi karfin iyawarka to Allah baya kama ka ko baya lazumta maka wannan abin ya tilasta ka akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Imran ibn Husayn inda ya bashi ya koka masa basir da yake damin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman wa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala jam yi sallar ka a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ma ba za ka iya ba kai a shingide sauraka duk a yanayin da za ka yi sallah shine abin da za ka iya to za ka yi sallah sauraka in ba ta iya tsayuwa ba za ta iya sallar ta a zaune Allah ba zai kama ta da abin da ba za ta iya ba ba zai dora mata abin da yafi karfin ta ba
to sai shin wannan malamin kitwa shine ya fara aiki a wata ma'aikata yayi kamar kwanaki 50 yayi wata daya yana fita masallaci yin sallah a jami'i sai wata rana ya je masallaci bayan ya dame gidansa yake tambayar su daga inda yake sai yake ci masa masallaci ya je kusa da kamfanin ya yi sallah to sai yake ci masa kamfanin bai bada damar arka fita waje domin yin sallah ba a lokacin aiki dan haka sai da ya rika zuwa da abin sallar sai ya salla a cikin kamfani to shine yake neman fatawa mallan game da hakan alhali hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta dukkan wanda ya ji kiran sallah wajibi ne amsawa kiran ladan ya je masallaci don yin sallar
to in kamfanin ya samar da gurin da za a yi musulman gurin za su hadu su yi sallah wato an samar da masallaci ko musalla wanda zai masu aiki a gurin za su hadu su yi sallar jami'i shikenan wanda ya wadatar sai su haɗu lokacin sallah yayi zo su kira sallah zo ne musulunci a ja sallah wannan babu laifi dan sun yi wannan amma in ba a samar da gurin sallah ba kawai sai dai ka ki kaso kai sallar ka kai kadai wannan ba gurin aikin musulmi bane kuma ya nuna cewa su waɗannan da suka kafa wannan kamfanin ba babu tunanin Allah a ransu kawai tunanin ya za su tsare dukiyar su ya za a yi musu aiki da zai samu musu kuɗi isa shi kawai shine butun su amma ba ruwan su da alakar bawa da ubangijinsa kuma wannan sallar ita ce alakar ka ita ce dalilin ta Allah yayi ka Allah bai sauko da kai kasa ranka yi masa aiki a kamfani ba to ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mahaliccinka ya halice ka ne dan ka bauta masa ba wai dan ka yi aiki a kamfani ba saboda ka in zai hana ka bautar Allah saboda kai masa aiki a kamfani to wannan ba gurin zaman ka bane kai musulmi in shi musulmi ne ya kamata kai masa ma wa'azi gaya masa cewa wannan siyasar taku ba siyasa ce mai bulliya a gurin Allah ba kuma Allah zai tambaye ka akan ta ku samarwa da musulmi inda za su yi sallah musulmi ibadar su ba ibada ce ta sati sati ba za ce ai a cikin weekend daman baka zuwa aiki ka tafi kai ibadar ka a'a mu musulmi ibadar mu ta awanni ce duk kai ibadar mu a koyaushe ma cikin ta muke inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sauraka ita sallar da duk sanda tayi kuma wajibi ne mutun yayi ta sanan duk sanda mutun yaji kiran sallah wajibi ne an sa kiran sallah sauraka ba shi da iko yace kawai ka zo da darduma kamar kana aiki a China a kamfanin China wanda su ba san wani abu Allah ba kana kasa ta musulmi watakila shugaban ma musulmi ne amma yace ba za ka yi sallah ba kuma kenan ka bi shi to me kake so ka samu a duniyar dan albashin da zai baka shi ka zo nema a duniyar shi zai ce sai ka in ka mutu zuwa gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ku musulmi da kuke wannan kamfanin dole ku fito ku ce to mun ji ba za mu fita waje ba amma a samar mana gurin da za mu rika jami'i in an yi haka shikenan sai ku hakura ku yi sallar ku abu ba zama akwai mai muku kiran sallah in ya kira lokacin kiran sallah ya kira shikenan kowa ya aje abin da yake yi ya zo ayi sallah ya koma in zai sa muku ido ma ka ku je ku zo na hira ko ku yi wasa ya zo ya sa muku ido wannan duk ba yana da wannan damar amma ya hana ku yin jami'i saboda kawai ku yi masa aiki yana biyan ku albashi wannan kasassaba ce ba karama ba
to sai sakon sani shehu ilele yake cewa mutum ne je masallaci ya tarar da liman ya idar da sallah shin zai iya fita ya je wani masallacin daban domin ya samu jami'i
in akwai wani masallaci da ba su yi sallah ba ba laifi sai ya je can ya samu sallar jami'i ba ba yi laifi ba
to wanda kuma yake cewa malamin shi ne yake kwana a masallaci yana karatu sai mahaifinsa yake ce masa ya dawo gida ya nuna dai baya so to shine sai ya dadin to bayan rasuwar mahaifin nasa sai ya sake komawa masallacin da kwana yana ci gaba da karatunsa shin akwai wani laifi ne akan wannan abu da ya aikata
ba 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 wani laifi da yi kila shi da mahaifinsa yana so ya zama kusa da shi ba so ya ga yayi masa nesa bayan jin shi mahaifin nasa ya hana shi saboda masallaci ne ko saboda karatu yake a yana son da ya kasance tare da shi a kusa da shi to tunda ya rasu kaga ba abin da zai hana shi zuwa yayi abin nan yayi sallah yayi zaman sa a masallaci babu komai
to wannan kuma yake cewa shin idan mutun yayi wasiya da cewar idan ya mutu kada a kai shi makabarta ya zama wajibi a cika masa wannan wasiya
ko ana nufin ka a kai shi makabarta ai mai da shi abin da shi a gida a'a asali inda ake bidda mutane shine a makabarta akai mutum makabarta abin da shi ba a cikin gidaje ba saboda haka in wasiya ta zanto ta sabawa tsarin shari'a ba ba zartar da ita sai a kai shi makabarta abin ne shi sai dai idan ya zanto akwai wata makabarta ta musamman ko a wani guri da musamman da ya wasiya a kai shi can to sai a cika masa wasiya sai a kai shi can din ba komai
wannan kuma yake cewa malam shine yake kiwon tumaki to wata rana sai dabbobinsa da suka fita kiwo suka dawo da wani rago a cikin su shi kuma yakan kore su su fita kiwo da wannan ragon ko mai shi zai gani domin ya kama abin sa to amma sai su sake dawowa tare har dai ya dauki tsawon lokaci ragon ya girma shi kuma gudan kada ya kai wajen masu unguwanni ko wurin yan sanda su cinye su daga baya sai ya saida ragon shine yake tambayar me ya kamata yayi da wannan kudin a wannan lokacin
to idan ya zanto akan kai ciki a irin wannan gurin mai unguwa to ya kamata ya kai can in har ya zanto akan kai ciki a rubacewar abubuwa irin wannan an saba to kai ce mai unguwa zai cinye yake kaiwa in ya kai masa in shi ya cinye to wannan alhaki yana kansa ya ci haramun ranar gobe kiyama za a tsaye da shi ya biya wannan rago da ya cinye ko ya sayar ya amfani da kudin idan ya zanto shi mai unguwa da mun ba shi da ba a cika kai masa wannan abun ba shi kuma yayi yadda zai yi mai abin ya samu kayan sa bai samu ba shikenan in ya sayar yana iya masa sadaka da kudin ya amfana da ladan sadakar
to sai wannan take cewa malam mutum ne ya rubuta wa matarsa saki ta WhatsApp kafin ta gani sai ya goge to ita kuma matar tana amfani da WhatsApp din da ko mutum ya goge rubutu za a iya ganin sakon to sai ta gani shine take tambayar shin ta saku ko kuma bata saku ba
abinda mutane ba su gane ba shi saki ba wai sai matar ta san an sake ta bane sannan saki ya tabbata shi saki a hannun namiji yake duk sanda yace ya saki matarsa ko ta sani ko bata sani ba ta saku zai iya sakin ta yadda ita bata sani ba illa iyaka dai ana buƙatar ya sanar da ita domin ta san cewa saki nawa yayi mata kada yayi mata saki uku ta rika zaton biyu yayi mata a san cewa saki ukun yayi mata amma saki yana tabbata ba wai sai mace ta sani ba don haka in yace ya sake ta ya rubuta ya sake ta ya tura mata sai kuma yayi tunanin kai bai kamata ya sake ta ba sai ya dawo da ita amma ya goge sakin shikenan ta saku akwai igiyar ta aure guda ta tsinke yan saura biyu sabon ta gani ko bata gani ba in ta gani zai iya cewa eh na da dake shikenan ta dawo amma fa ba igiya ɗaya yanzu saura biyu ya kamata a san da wannan yawanci za ka ga mutane sun ce sun saki matarsu amma bata sani ba saboda haka in aka zo aka yi saki ɗaya biyu bayan wannan sai ya ce ai na wancan na farkon bata sani ba saboda haka shi bai yi ba ba haka bane shi saki ba a sharɗanta sai mace ta sani idan da mutum zai yi tafiya ya saki matar shi a halin tafiya ita a gida bata san ya saki ta ba har ya dauki watanni da za ta iya fita daga iddarta bai sanar da ita ba sai bayan ya dawo ce to ani na sake ki tun watan kaza suna watan 9 ya ce ani tun watan 4 watan 4 na sake ki sai wajen wata 5 saboda ta yi al'adar sai har 3 ta gama shikenan ta gama iddarta ba za ta da ta sake idda daga farko ba daga ranar da ya sa'a daga wancan date din na sakin shikenan lokacin idda ta take farawa ba ta buƙatar sai ta kulla niyya bare ce ai ban yi niyya ba a'a saboda ka ta fita daga idda ta don haka in ya sake ta ta wasa daga baya goge yayi saki daya ya goge saboda ka saura saki biyu
to sai ita kuma wannan take ce mallan ta saya tamfani da zanen tsuntsu a jiki har ta danka sai ta ji an ce babu kyau mutum ya sanya zani mai zanen abu mai rai to shin duka tambayar mallan yaya za ta yi
kenan sai ta fasa ba ta ci gaba da sawa ba kuma ta ba ruwata musulma ta ci ta saba in za ta iya yin fulo da su kenan sai ta fulo da su ko ta yi wani abin da zai amfane ta amma ba dai ba harkar sawa ba kuma labule ba kar ta sa shi labule a gida ko wani abu dan kasancewar ta saya da kuɗi wannan duk ba shi yake nuna dole sai ta amfana da shi ta wannan hanyar da aka haramta ba in aka fahimci abinda kake da shi ba ya da kyau sai ka hakura da shi sai Allah ya musanya maka da wanda ya fi shi alheri
wannan yake cewa mahaifiyar su ce ta tsufa kuma ga rashin lafiya ana binta bashin azumi na cikakken watan Ramadana da bata yi ba shine yake cewa shin ciyarwa za su yi ko kuwa za su yi mata azumin ne a madadinta
ba buƙata inda har ya zanto ba za ta iya azumin ba daman can an ba ta san mata sauki in ya zanto saboda rashin lafiya ba za ta iya azumi ba amma ta sauki in kuma ya zanto tsufa ne yasa ba ta iya azumi ba to wannan daman akwai ciyarwa akan ta wal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wannan za ta ciyar mata lokacin da azumin ake yi ana ciyar da ita amma ba ai ba aka daga baya ana iya ciyar mata da shi ko da ta rasu za a ciyar da wannan amma in ya zanto rashin lafiya ne ya hana ta yin azumin to wannan in ta rasu ba magana sai an biya mata ta hanyar ciyarwa na'am
to wannan yake cewa menene ingancin maganar da ake cewa duk wanda ya haddace alqur'ani zai ceci mutane 70 a ranar kiyama
wannan babu wani abu da ya tabbatar da wannan shi alqur'ani yana ceton mai shi kuma Allah subhanahu wataala yakan iya ba mahaddacin qur'ani in ya zama salihi damar ya ceto wannan kuma ta kebanta da mahaddacin qur'ani ba shi ceton salihai duk wani mutumin kirki Allah subhanahu wataala yana ba shi damar ya ceci wasu daga cikin masoyansa na iyalansa na kusa da shi da sauransu ba sai mahaddaci ba mahaddaci kuma yana amfanuwa da haddar da yayi alqur'ani yashfa li sahibihi kamar mai tambayi mutumin da ya karanta suratu tabara tana ceton mai ita Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa mutane makaranta za su zo suratul baqara da ali imran suna musu jagoranci kamar ka ce taqaddamuhuma ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani kamar girgije suna musu inuwa sannan su ceci makarantan su a gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma magana cewa makarancin alqur'ani zai cici mutum 70 wannan babu shi akwai hadisi dha'ifi mai rauni a cikin su jami'ul tirmizi wanda yake cewa za a ba shi ta mutum 10 amma shi ma bai inganta ba
to sai shi kuma ne yake cewa mai musulunci ya koyar ga mutumin da duk abin da ya sanya a gaba ko kuma duk abin da ya roki Allah akai to komai da ran dadewa sai ya ga wannan abin ya tabbata
ban gane ba kamar ya
misali mai musulunci ya koyar da shi wannan mutumin zai rika yi sakamakon wannan amsa addu'ar da yake samu
addu'a ta ni'imar da Allah ya yi bawa shine ya rika gode masa Allah ya ce in ko gode zan kara muku ni'imar ubangiji abinda take bukata godiya godiya kuma aka ce godiyar Allah subhanahu wataala na farko kasancewa wannan ni'imar daga wajensa ne na biyu kuma wannan ni'imar da ya maka kai kokarin yin abinda zai wato kai kokarin sanya ta a inda Allah subhanahu wataala ya yarda to zakai addu'ar kai addu'ar da zaka amfana ko al'umma ta amfana kai addu'ar da wani zai cutu kai addu'ar da take mai kyau ce zaka amfana ko wata al'umma ta amfana sannan kuma ka ci gaba da ibauta masa kamar yanda yake so wannan ita ce godiya ga Allah subhanahu wataala so haka duk ni'ima ta ubangiji abinda yake bukatar yabo ba shine godiyar Allah subhanahu wataala akan ta
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatuwar Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sano Mari Jalimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kidan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita. Za mu dora a cikin shirin nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma, inda muke tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sano Mari Jalimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kidan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. To tambayarmu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam, shi mutum zai iya zuwa ya bi jami'i a masallaci sannan ya dawo gida ya yi wa iyalansa limanci wannan sallar, kuma ya riƙa yin hakan kullum ga duka salloli biyar?
A so mata a gida, abinda aka ce su yi sallar su a gida ta filada, ba a dora musu jami'i ba, saboda haka a lokacin da mace za ta yi sallah a gida tana da lada fiye da mace je masallaci ta yi jami'i. Shi kuma aka ce da shi je masallaci ya jami'i, saboda haka ba buƙatar sai ya yi sallah biyu, ya je ya musu ya yi jami'i, kuma ya zo ya yi musu jami'i. Da zarar suka je su kiran sallah su tashi sallah su, ba buƙatar wannan.
To shi kuma ne ke cewa malam, shi ya halatta mutum ya ringa fifita malamansa fiye da iyayensa, hakan babu laifi?
Iyaye darajar su tana gaba da kowa banda ta Allah da manzansa. Ubangiji subhanahu wataala bai faɗi wani abu ba bayan tauhidi sai biyayya ga iyaye. Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Haka Allah yake ta faɗa cewa abauta masa shi kare a kyautata wa iyaye. Darajar iyaye daraja ce mai girman gaske, mai matukar tasiri kwarai da gaske a rayuwar mutum. Ba shakka malamai ko malamin mutum yana da daraja sosai. Akwai maganganu da malamai suka yi akan waye zai kaddamar da biyayya in aka zanto biyayya ko ni abu na umarni ya fito daga malaminsa da mahaifinsa, wanne zai fara gabatarwa? Malamai sun yi ta magana akan wannan. To amma dai daraja da martaba ta iyaye wannan tana gaba da martaba ta malami, saboda haka in duk abin da iyaye suke bukata mutum yana da shi, to zai yi musu gwargwadon ikonsa, da cewa shi ma malaminsa zai kyautata masa gwargwadon yadda yake da iko. Amma darajar kowanne daraja ce mai cin gashin kanta.
To ne ke cewa shin ya halatta musulmi ya dinga baiwa kafirai kuɗi domin su daga masa addu'a idan ya ji an ce addu'arsa tana da saukin karɓuwa gurin Allah?
Wannan magana da ban mamaki take. Ban taɓa jin wani wanda ya yi irin wannan magana cewa kafiri an fi karɓar addu'arsa akan musulmi ba. Asalin karɓar addu'a tana da alaƙa da kyakkyawar alaƙa da kake da Ubangijinka. Musulmi alaƙarsa da Allah ta fi kyau akan alaƙar kafiri. Cewa ma du'a ul kafirina illa fi dhalal. Ubangiji subhanahu wataala cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idan bayina suka tambaye ka game da ni, fa inni qaribtu kusa nake, ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roke ni. Sai ya ce falyastajibu li, ni masu ansa nawa kiran, wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni. Kaga kafiri bai ansa kiran Allah ba, kafiri bai imani da shi ba. Ashe kaga bawa yana samun karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala da gurgurdan imaninsa da ansa kiran Ubangiji subhanahu wataala, shi ma sai ansa Allah ansa masa nashi kiran. Shi yasa ya ce la'allahum yarshudun, domin su samu shiriya, domin Allah subhanahu wataala ya dora su akan hanyar da take ita ce hanyar da za ta fishe su. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ku roki Allah kuna da kinin zai ansa muku, domin Allah baya karba addu'ar da take fita min qalbi ghafirin lahin, zuciya da take gafalalle wanda bai tuna Allah, baya kawo Allah a ransa, wannan shine gafalalle. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Saboda haka maganar ka cewa addu'ar kafiri ta fi karbuwa, ina aka taɓa faɗar haka? ina aka taba fadar haka ma'ana kana so kace kafiri ya kusa da Allah Allah ya fi son kafiri Allah ya fi taimakon kafiri akan mu'mini wannan magana ce mai munin gaske har ka ce wai zaka bashi kudi ya maka addu'a kai alaka kar ubangiji ba ta kai tashi ba don haka shi zai roki Allah ya karba masa kai kuma zai roki Allah ya karba maka ba ko inda Allah ya karbar addu'ar kafiri lokacin da ya ikhlasi ne lokacin da ya tsantsanta zuciyarsa ga Allah subhanahu wataala ce ba idza rakibul fulka da'u Allah mukhlisina shine Allah yake karbar addu'ar su in sun shiga tsanani suka ga cewa shirkar su yanzu ba za ta yi musu amfani ba suka dawo suka roki Allah da ikhlasi to idan kafiri zai yi ikhlasi Allah ya saurare shi kai mu'mini kai ikhlasi Allah ya saurare ka kai ne aka ce ka bautawa Allah wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din an umarce ka ka tsantsanta ikhlasi ga Allah kuma ka ce a'a shi kafiri yana iya addu'a ya karba kai in kai baharawa ka ce zaka sayi wani addu'ar sa da kuɗi wannan magana ta yi muni kwarai da gaske
to sai shi kuma ne yake cewa malam mutum ne ya samu rauni a jikinsa kuma likitoci suka na shi yin amfani da ruwa ma'ana dai ya daina taba ruwa shin idan zai yi sallah zai ringa yin taimama ne har zuwa ranar da zai warke koda ko yana kusantar iyalinsa
wani da gaske dole ba zai iya amfani da ruwa ba saboda wata cuta da take jikinsa ko za ta iya samun sa ko za ta iya karuwa idan ya amfani da ruwa shikenan sai ya yi taimama taimama ce za ta zama makofin alwalarsa koda ko ya janaba ce ita taimama tana halattawa mai babban kari ma yin ibada saboda ka tana halattawa mutumin da yake da janaba in yayi taimama shi yasa Allah subhanahu wataala da ya fada alwala idza kuntu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sai ce in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba kuma to alwala ba za ta yi ba sai kun yi wanka sai in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghait aw lamassuhun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu kaga anan sai taimama ta zo bayan ka rasa ruwa koda kuwa lamassumun nisa kun kusanci mata Allah ce sai ku yi taimama ita taimama tana dauke wato tana halattawa mutum amfa wato tana halatta mutum yin ibada koda yana da kari babba irin su janaba irin su haila irin su jinin biki da sauransu
to sai shi kuma ne ke cewa malam mutumin da aka shiga da shi tiyata kafin azhar aka fito da shi bayan la'asar shin zai rama azhar da la'asar din
duk mutumin da ya hankalin sa ya fita daga cikin sa shiga da shi tiyata a masa allurar anesthesia misali ya zanto baya cikin hayyacin sa har lokacin sallah ya wuce ba sai ya rama ta ba babu ramuwar sallah wanda shine ra'ayin malikiyya da shafi'iyya ko wanda suke ganin in biyar ce ko kasa da haka zai rama kamar hanafiya amma ra'ayin malikiyya da shafi'iyya da ahlul zahir shine a lokacin an dauke masa alqalami saboda ka babu batun ya rama
to sai shi kuma ne yake tambayar fassara hadisin da ke cewa man sallallahu aljannata thalatha maratin qalat aljannatu allahumma adkhilhu aljanna wa man istajara minan nari thalatha maratin qalat an-naru allahumma ajirhu minan nar
eh hadisin sahihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya roki Allah aljanna sau uku aljanna za ta ce Allah ka shigar da shi aljanna wanda ya roki Allah tsari daga wuta sau uku wuta za ta ce Allah ka tsare shi daga wuta ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya sanya waɗannan halittu suna taimaka wa mu'mini yayin da yake roƙon Allah aljanna ko yake neman tsarin sa daga wuta suna taimaka masa wajen su ma su taya shi addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi abin da ya bukata
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa mallan shine ya aje mota zai gyara to sai ya bata a free mana ba a cikin giya ba kafin ya fara gyaran sai ta gangara ta buge mutane har wani yaro ya rasa ransa to shine ke tambayar mallan yana da azumin kafara
na'am yana da azumin kafara tunda shi ba ya fadi shi yayi kuskure bai sa ta a giya ba har ya zanto ta gangara ta kashe wani zai azumin kafara na'am
shi kuma ne ga jama'an shin ya halatta mutum yayi amfani da mutum-mutumi wajen tallata kasuwar kayan sawa sannan akwai bambanci tsakanin mutum-mutumin wanda yake da kai da kuma wanda ba shi da kai
na'am akwai bambanci idan ya zanto da kansa cikakke ma'ana halittarsa cikakkiya wannan haramun ne mutum yayi amfani da mutum-mutumi mai cikakkiyar halitta mai rai kamar na mutum ko na dabba ko na tsuntsu wannan baya halatta annabi ya haramta wannan amma in ya zanto ba shi da kai kaga babu mutum mai rai da yake da yake nan bashi da kai sauraka in ba a yi kai ba wannan ya halatta sauraka za a yi masa butun-butun amma mara kai wannan suna cewa in babu wani abin da shi ne yake raya mutum kamar kai wannan ya halatta babu komai
to shi kuma ne yake cewa mallam mahaifinsu ne ya rasu kusan tun shekara 1999 to kuma da aka raba gado sai yayansu ya karɓi kuɗin su to har yanzu bai ba su ba shine yake tambayar idan zai ba su a yanzu nawa zai ba su tunda kuɗin yanzu sun ƙara daraja ko ko dai kawai zai mai musu da kuɗin da ya karɓa ne daidai
to idan ya karɓa ne da niyyar kasuwanci ba bashi ba kaga ai anan suna da haƙƙi cikin din ribar da aka ci idan ba bashi ne ya karɓa ba ya karɓa ne akan cewa za a jujjuya to duk abin da aka samu suna da kamasho a ciki sai a zauna a yi yarjejeniya akan abin da ya kamata su karɓa in kuma bashi suka bashi kuma su ba su tambaye shi ba shi kuma bai da musu da shi ba shi kenan in ya tashi abin da ya karɓa bashi shi zai biya su da shi saboda su suka yarda su bashi kuma ba su ce ya dawo musu da kuɗin su ba saboda haka suna iya suna za su karɓa abin da suka bashi bashi ne amma in jujjuyawa yake yi domin da niyyar a yi sana'a da kuɗin to anan suna da kashi da za su yi yarjejeniya da shi a kansa daga cikin wannan riba
to sai shi kuma ne ke cewa mallam menene hukuncin musulmin da ya samu wata madafar iko sai yake baiwa musulmai dama fiye da waɗanda ba musulmai ba ta hanyar daukar musulmin aiki yana waɗanda ba musulmin ba koda kuwa a ce an tanaji aikin ne ga musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba da kuma ƙarin matsayi shin za a kira wannan rashin adalci ko kuwa babu laifi a shari'a
idan ya zanto ma'aikatar an tanade ta ne domin kowanne ko waɗanda al'umma a ba su iya kasansu domin ya danganta da ma'aikatar ma'aikata ce da take ƙasa gari wanda yake na musulmi ne wato musulmin su suke da yawa a gurin wanda ba musulmi ɗin kaɗan ne ba za a ce a daidaita yawan su wajen ɗauka dole waɗanda suka fi yawa a zama kasansu ya fi yawa wanda suke kaɗan-kaɗan su kasansu kaɗan in ya zanto ba a duka daidai wa daida suke da musulmi da wanda musulmi duk yawan su ɗaya kuma aka ce wannan duka nasu ne to sai a daidaita wajen ɗaukan kowa abin nan in ya zo ya samu wani ya gabace shi ya yi ta ɗaukan waɗanda ba nashi ba sun cika gurin shi kuma ya zo ya ta ɗaukan nashi domin a samu daidaito wannan ma ba a cewa laifi don zai yiwu a ce gabaninsa wani wanda ba musulmi bai riƙe gurin ya kuma cika waɗanda ba musulmi a gurin ba shi kuma da ya zo ya ga haka ya ga ba balance saboda haka shi kuma ya yawaita ɗaukan musulmin domin a samu daidaito wannan ma bai laifi ba amma in ya zo ya samu akwai balance a ciki kuma daman balance ɗin shi ake buƙata a nan ma'aikatar to shi kenan sai ya ba kowa haƙƙinsa ba tare da ya tauye ma wani nashi haƙƙinsa ba
to wannan shi kuma yake cewa mallam mata idan za su yi sallah a jami'i musamman a islamiyya su ma za su hada sahu ne kamar yadda maza suke hada kafafunsu domin yakan ga mafi akasarinsu ba sa hada kafafun kawai sai su rika hade kafafunsu suna barin tazara a tsakaninsu
nan kuskure ne ba inda aka ce mace za ta yi sallah ta hada kafarta ba wani nassi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka la iyaka wasu daga cikin mutane su suke ganin cewa ta haɗe saboda ita al'aura ce waye-waye da sauransu wannan duk magana ce da ba ta da tushe wace tana yin komai a sallah yadda namiji yake idan ba nassi ne ya zo ya bambanta su ba abin da nassi ya bambanta ce ita mace ta yi kaza shikenan sai a bar shi haka saboda nassi shi yake da damar ya yi wannan wato mai shari'a amma haka kawai wasu su yi tunani da ƙwaƙwalwarsu kawai su ce ai ta matse jikinta saboda ita al'aura ce bai kamata ta buɗe kafarta ba ta haɗe jikinta waye-waye wannan duk ba shi da asali saboda ita ma ana buƙatar haɗa sahu kamar yadda namiji yake haɗa sahu za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka tashi sallah umarni yake a haɗa sahu ba mu taɓa ji kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance umarninsa na maza daban na mata daban ba kuma muna sani cewa masallacinsa akwai maza a gaba akwai mata a baya wannan abu ne sananne har ma lokacin da ake kamfar sutura annabi ya ce wa mata su din dagowa daga ruku'u sai maza su dago kaga ya nuna da mata da maza ne amma in ya tashi cewa yake ku daidaita sahunku ya taba cewa ku mata matsayin jikinku za ku yi ku maza ku buɗa ku haɗe abin ba mu ba mu taba samun wannan nasin ba to kaga wani zai bambanta tsakanin maza da mata ma'ana in kana liman in ka ce wa maza ku haɗa sahu ku haɗa digadigai ku haɗa kafada su kuma mata sai kwace ku matse jikinku ina aka taba yin wannan saboda haka wannan ba shi da wani tushe ba shi da wani asali
To shi kuma ne ke ce mallan shine ke sallah tare da liman mai raka hudu sai ya riski raka daya. Mai kun ya tashi kawar ka daya sai ya zauna wato ya zauna sai mantuwa ta riske shi ya zarce ya kawo sauran ukun gaba daya kafin yayi tayya. Shine ke tambayar ya hukuncin wannan
sallah. Shikenan sallar sa ta yi ba sai yayi sujudi sahu ba.
Shi kuma ne ke ce mallan shin ya halatta ga macen da take fuskantar wulakanci da tsangwama daga wurin mijinta wanda ta kai ga ko kusantar ta ma baya sanyi sakamakon rashin kiba. Ta iya shan magani domin ta yi wannan kibar?
Duk wani magani wanda zai cirewa wani abu zai raba mutum da wani abin da yake cutuwa ce ko damuwa ce tare da shi. In ya zanto maganin nan ba shi da wani illa tattare da mutum a lafiyarsa, babu laifi ya amfani da shi. Kamar mutum ne yana da sanko, sai aka ce ga magani in ya sha gashinsa zai fito. Tabbas sanko mutum ba zai so ya zanto ko shi yana tafiya cikin mutane da sanko ba. Sai ka ce ga magani in ka sha gashinka zai fito, shikenan ya halatta ya sha. Matukar dai maganin nan ba zai cutar da shi ba, haka ba shi maganin da in ya sha zai cutu wannan ba halatta ya amfani da shi. Haka nan ita ma da take da kiba, da take da rama ta yawa har ya zanto mijinta ma duk ya tsane ta saboda ramar ta, haka ce a ga wannan in kika sha zaki dan ciko wato sinadarin da yake jikinki ko cells din da yake jikinki na sa mutun ya kiba zai farfado ya kai ma kirka kiba. Aka san kuma cewa wannan maganin ana amfani da shi ba a cutarwa, shikenan sai ta amfani da shi ba komai.
To sai mai sako na gaba shi kuma yake cewa mallan tambayar sai tace menene hukuncin kone gashin kai wanda idan aka yi kitso yake zuba akan sa sai su hada shi mana waje guda domin su kone shi ne take cewa ta ji an ce hakan haramun ne. Menene ainihin gaskiya kan
haramun? Me dalilin haramcin? Saboda me? Saboda yana da gashi, gashi da zai cire daga jikin mutum ko farce, duk wani abin da ba shi da jini a jikinsa kamar farce kamar gashi wannan ba najasa bane. Sannan amma kuma rashin tsafta ne a zo a samu guri duk gashi. Tun ba zai so zai shan ruwa ba ya ga gashi a ciki, ko zai zo abinci ya gashi a ciki, ko ya ga guntun farce, ba zai so wannan ba. Saboda haka duk abin da za a kawar da shi, sawa'in konawa za a yi, sawa'in haka za a yi, abin ne shi shara za a je a zubar da shi, duk ɗaya ne, babu wani bambanci. Haka za a ce ita konawar ta haramta, me yasa ta haramta?
Tumar Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci. Sai dai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako na text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703604155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma dan shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ana sayar da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.